muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani Sarauniya Fara'a Nomad Dalol da kuma Niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com Assalamu alaikum yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi bayan labaran duniya zamu kawo muku maimaitawar shirin tsakai mai wuya da kallabi amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari
jama'a assalamu alaikum da fatan ana shin hantsi lafiya ga cikakken labaran duniya mai karatu Sarfi Lahashin Gumel A ziyararsa ta farko zuwa kasar Jamus, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya gana da shugabar Jamus Angela Merkel jiya Juma'a a birnin Berlin don tattaunawa da za ta mayar da hankali kan Iran da China. Kafin wannan ganawar da za su yi da Merkel, ta ce Amurka na ci gaba da zama muhimmiyar abokiyar Jamus a wajen Turai, amma a kan batun Iran ta fito karar ta nuna cewa Jamus tana goyon bayan yarjejeniyar nuclear Iran. Wanda aka cimma duk wanda cewa Amurka ta janye daga yarjejeniyar. Sakatare Pompeo ya faɗi lokacin wannan ziyara da ya kai Berlin yana mai cewa Amurka ba za ta shiga hanyar shirin Intex ba wani shiri da kasashen Turai ke samarwa domin kare kamfanoni daga takunkumin da Amurka ta saka kan duk wanda ya harka da Iran idan har ayyukan da kamfanonin suke na samar da agajin jin kai ne da wasu kayayyaki da aka halarta. Ya zuwa yanzu dai shirin Intex bai fara aiki ba tukunna amma Turai na fatan zuwa rani zai fara aiki kamar yadda ya kamata. Ministan harkokin wajen kasar Mexico ya ce ya fara tattaunawa da jami'an Amurka bayan da shugaban kasa Donald Trump ya yi barazanar sakawa kayayyakin Mexico haraji kan ci gaba da samun kwararar bakin haure daga kan iyakokin kasashen biyu. Marcelo Ebrard ya faɗi ta shafin Twitter jiya Juma'a cewa ya yi magana da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ta wayar kuma ya ce ranar Laraba za su gana ido da ido a birnin Washington DC. Da yake mai da martani shugaban kasar Mexico Andre Manuel Lopez Obrador ya ce ina son in jaddada cewa mu ba wanda za a firgita da barazana bane. Za mu bi hanyar da ta dace, za mu kuma mutunta Amurka da shugabanta Donald Trump. Amma duk da haka muna ganin hanyar tattaunawa da juna ita ce mafi amfani wajen warware matsalar. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Amurka na ikirarin rage yawan sojojin kasar da ke Asiriya duk da yake dai sun bayyana adadin sojojin da suka rage a kasar domin taimakawa wajen share sauran gyauran yan kungiyar ISIS. Daraktar rundunar yaki da kungiyar IS a Pentagon Chris Meyer shine jami'i na bayanan da ya yi magana akan yawan sojojin Amurka a Siriya. Ya ce an kwashe wancan sojojin lokacin da yake magana da manema labarai. Ya ce yawan sojojin da yanzu haka suke a Siriya sun ragu sosai idan aka kwatanta da yawan su na baya. Kuma yawan sojojin zai ci gaba da yin kasa idan har suka ci gaba da rage su. Maganar miya na zuwa ne mako guda bayan da wakilin Amurka na musamman a Siriya Jakada James Jeffrey ya faɗa wa 'yan majalisa cewa sojojin Amurka a Siriya sun ragu idan aka kwatanta da yawan su na watan Disamba lokacin da shugaban kasa Donald Trump ya sanar da cewa zai kwashe sojojin Amurka da ke Siriya zuwa gida. Wani masanin kimiyya dan kasar Turkiyya kuma dan Amurka wanda aka wasakko bayan kwashe shekaru uku a gidan yarin Turkiyya ya faɗi jiya Juma'a cewa yana son ya koma Amurka ya kuma ci gaba da yin aikinsa a ma'aikatar bincike a sararin samani da ake kira NASA. Sekna Golge wanda ya zama ɗan ƙasar Amurka an sake shi ne ranar Laraba jim kaɗan bayan da shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan suka yi magana ta wayar tarho. Yanzu haka Golge yana ƙarƙashin kulawar jami'an tsaro yana kuma zaune a gidansa a birnin Antakya da ke kudancin ƙasar Daf da iyaka da Siriya. Golge ya faɗa wa muryar Amurka lokacin wata hira jiya da shi a gidansa cewa matakan da aka gindaya masa na sakinsa shine ba zai sake komawa Amurka ba. kuma ya ce yanzu haka an kawo masa an dawo masa da passport dinsa amma baya son sabawa dokar ta hanyar barin kasar Daga ƙarshe hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya UNHCR ta ce ta kwashi 'yan gudun hijirar 149 da kuma wasu masu neman mafaka daga Tripoli babban birnin ƙasar Libya inda ta kai su ƙasar Italiya don tsaron lafiyarsu. Tun ranar Alhamis ne hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ɗauki waɗanda aka ceto zuwa wani gari kusa da Rome. Waɗanda aka ceto daga ƙasashen Eritrea, Somalia, Sudan da kuma Habasha cikin su har da yara ƙanana 65. Yara 13 daga cikin su ɗan ƙasa da shekara ɗaya ne da haihuwa.
Kenan kuka saurara. Kuma dalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsaka mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna.
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A yayin da aka sake rantsar da shugaba Muhammadu Buhari wani sabon wa'adin a Najeriya, mata da yawa da kungiyoyin kare haƙoƙin mata yanzu sun zuba ido su ga yadda za a dama da su a wannan karam. A cikin 'yan kwanakin da suka gabata, ɗaruruwan mata sun yi tattaki zuwa Majalisar Dokokin Najeriya don gabatar da ƙorafe-ƙorafensu akan su ma a dama da su da kuma fatan koken su zai kai ga kunnen shugaban ƙasa. Wakiliyar Murya Amurka Madina Dauda ta yi hira da wasu su ga abin da suke cewa.
Bari samu cikakken sunan Hajiya.
Sunana Binta Kasim.
To na ga kun fito kun zo bakin kofar majalisa me ya zafi?
Wai so muke mu nuna ma 'yan majalisa mu muka zabe su. Kuma ya kamata a yi da mu. Matan da ke ciki a yi da su. Shi ya sanya muka zo mu nuna musu cewa muna nan.
Kuma idan kina cewa a yi da ku me kike nufi?
A ba mu matsayi mu ma. Yadda ake ta ba komai ai dauki dora ma ake ta yi yanzu ba wai ƴan majalisa suka zabo inda ake so ba a dauki dora ake yi mu abin mu ma a ga in ba zaben namu za a yi ba amma mu yanzu so muke yi mata a ba su babban matsayi a san da su kuma a ba su a ga me za su yi
a majalisar
in Allah ya yarda
yau an taba yi hajjia kuma ba a ji dadi ba
a ai sau da yini an dade ana ruwa kasa na shanyewa ga mazan nan di yawancin su da aka sa babu wani abun abu da muka gani a zo a gani ga yayan mu nan na shan kwaya makarantu ba kyau titi ka hita a bige ka cikin gidanka a bige ka duk inda kai kahin ka tai sai kai alwala sau 14 ka shiga mota kahin ka isa inda zaka kafu sauke alqur'ani in kristiya ne da ka shiga rami sai ka ce in the blood of Jesus saboda kana neman taimako Allah ya kai ka inda zaka gida lafiya to kuma shine za a ce mu mani wani abu
to wayannan mukamai da kuke so din nan kan kashi nawa cikin dare kuke so a ba ku
yau mu muka hisu kuma mun ma hisu tunda wasu duk guguwar baba Buhari ta kawo su
matan ba guguwar Buhari ta kawo
a ilimin su ya kai su wallahi yo namiji na dare a Najeriya mace za ta hito ce tasiri ai tasirin ta cikin gida a muna so mu ma a yi da mu muna so kuma a sa da mu insha Allah kuma Allah ya ba baba iko saboda baba ya ce zai bi gaskiya zai yi cancanta zai yi komai to muna nan baba muna jiran mu ga cancanta Allah ya baka ikon yin cancanta addu'a muke maka
an ci barin samu cikakken suna
to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana Hajiya Maryam Aliyu Abdullahi FCT Amira Form 1 Abuja chapter
na ga kin zo ne ke ma kina goyen bayan zanga-zanga da mata ke yi ne
a kanuwa ta ba zanga-zanga muke yi ba mun zo ne muna neman mu kwatan mu kanmu yanci domin duk wani abu da ake yi a cikin Najeriya ne tun ma ba lokacin idan yakin zabe ya taso ba mata suna fitowa 100% kwanmu da kwarkwatan mu amma idan Allah ya bada sa'a aka hau kan gwamnati sai kiga rabon da za a ba mu kalilan ne wanda mu kuma muna fata cewa ya kamata idan ba a ba ba ai 50-50 ba akalla ko da 30 ko 35 a ce mata sun samu akwai kasashen duniya da mata suke zama shugabannin kasa da manyan mukamai amma a nan kasar mu na Najeriya sai kiga kalilan din da aka dauka aka ba mata ma dan su maza suna ganin kunji din me yasa za a ba mu mun ko tantance a ba mu saboda ka dan Allah dan annabi shugaban kasa muna roƙon ka a duba al'amarin ka duba lamarin mata a ba mu abin da ya kamata a ba mu domin muna kokari kwarai da gaske sako sako kauye kauye duk zaka ga mata waɗansu ma da goyo ana zuwa ana yakin neman zabe da su to amma kuma idan aka ci muriyan ganga sai a yadda fata saboda ka muna kawo kukan mu gare ka mu mata tunda matan nan ba wai waɗansu wanda ba su da ilimi bane akwai iri irin mukami da aka sani maza suna rikewa mata ma suna rikewa a Najeriya din nan kuma muna maka fatan alheri Allah ya kawo zaman lafiya a Najeriya wannan bala'o'i da fitinu da suke faruwa ubangiji Allah ya mana jagora zunuban mu yayi yawa laifufukan mu sun yi yawa ya Allah ka tausaya mana ka taimaka mana kuma ka kawo mana lafiya da zaman lafiya a kasar mu na Najeriya Allah ya ba shugabannin mu a dama su yi mana adalci
me bari samu cikakken suna
sunana Hajji Aishatu Adamu
to me ya kawo ku kofar majalisa
a mun zo mu roki Najeriya da shugabanta Baba Buhari su taimaka su sa mata a cikin shugabanci saboda a kawo ci gaban kasar Najeriya
kina ganin sai da mata za a ci gaba
a mata su ne iyayen al'umma su suke girmar da mazajin su na aure su suke girmar da ƴaƴan su maza da mata su ne masu tarbiyyar al'umma saboda haka mata kuma suna da ilimi amma idan aka zo wurin ne ba da mukamai sai ga kawai mata an mai da mu baya kawai maza suke dauke wa ƴansu mun ma fi su sani inda aka nufa muna son mukamai tun daga minista har abin da ya kasa zuwa board zuwa menene zuwa shugabancin executive office muna so koma me za a ba namiji idan aka ba namiji daya a ba mace daya kuma ba fada muke ba roko muke
to a gaida Madina Dauda masu sauraro anan zamu da sa'aya a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauki da wani sabon shirin a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Madina Dauda da Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
Madalla yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya
tsaka mai wuya ina tsammanin ya kamata shi Habila ko ku su ɗan adawa su gaya mana a hukunci wacce doka ce wadda ta ce bai cancanta ba dan an tsayar da shi dan takara ya zama minista
jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya to akwai alamar cewa harkar zaben shekarar 2021 na jamhuriyar Niger fa yana ƙara almashi a sanadin bullar Hamma Ahmadu a cikin ƴan takara
ai sai su ce da bini politikra bini a cikin fundar la sa ingilin
mai yaran shugaban jam'iyyar Madan Lumana Hamma Ahmadu kenan cikin harshen zabarmanci lokacin da yake ganawa da magoya bayan sa na kasar Turkiya a ranar Lahadi 19 ga watan Mayu mako guda kenan bayan da jagoran na ƴan adawar Niger ya jagoranci wani gangami a birnin Accra na kasar Ghana manufar wannan zagaye na tsohon kakakin majalisar dokokin na Niger shine jaddadawa magoya bayan sa cewa zaben shugaban kasa na 2021 ba gudu ba ja da baya inji Muhammadu Abubakar mai duka usa a jam'iyyar Lumana
wannan ya ba president Hamma Ahmadu dama shi kewaya a yi abu gaba gare kuma ga shiga jama'ar da an gare kuma shi tabbatar musu shi a matsayi ne na president Hamma zancen takara ce kuma ya tabbatar da in suna da rai da lafiya in Allah ya yarda zai takara
a cewar kakakin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Asmanu Muhammadu dawowar shugaban na Modan Lumana gida domin tunkarar abin da ke jiran sa shine mafi a'ala a maimakon zagaye a ketare
kamar da ƴan kasa nan cikin gida suka san shi wane ne ƴan gistura sun san dan me ya gudu ya bar Niger wani lahina yayi yasa ya bar Niger me yasa alƙalai ke neman shi yazo ya amsa dalilin abinda aka tambaye shi da shi cikin gida ya kamata ya je ƴan kasa suna jira nai bayan jam'iyyar shi ƴan kasar Niger ma mu muna ciki muna jiran shi zo shi fada mana menene program ke shi a 2021 Allah ya kai mana dai sai mu san me yake sanya mu Niger. To kai mutunan daga nan kana gudu
tun a ranakun farkon bayyanar badakalar safarar jarirai Hamma Amadu ke kallon abin a matsayin wata makarkashiyar siyasa da aka kulla da nufin ganin bayan sa. Kuma yanzu haka magoya bayan sa na cewa
ki zo gida ko kar ki zo gida shi zama ne in har lokacin da ya kamata ki zo akwai waɗanda kai mai kokowa nan ne Niger. Dan haka shi kanka ne ya sani kuma hankali ne kwanci. Ai duk shakka Sulemana ce.
Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger.
To ga Sheikh Sule. To yayin da muke jiran dawowar Hamma Amadu gida idan zai dawo din bari mu juya kan waɗanda suke gidan suna kaddamar da tasu takara ta shugaban kasa a wannan zaben mai zuwa na shekarar 2021 idan Allah ya kai mu mutane kamar su Bazum Muhammad kenan. Shi dai Bazum din nan ko bayan matsalar da yake fama da ita na tabbatarwa ɗan Niger cewa shi haifaffen ɗan ƙasar Niger din ne. Har ila yau yana da wasu matsaloli.
Suna ganin naka ya sha bamban Mr. President, kai ne shugaban jam'iyya mai mulki, kai ne dan takarar ta kuma ga ka ministan cikin gida.
In ni ban tsaya minister del interior ba ne abokina ne zai tsaya minister del interior. Akwai bambanci ne yau in don aka dauke ni ne na hita daga nan na koma minister na tsaron kasa kuma aka kawo mu Tariq Allah aka mai da shi minister del interior. Ai ba a canza komai ba. Haba mana ya kamata mu yi magana da hankalin mu koko in na zama premier minister akwai wani abin da zai sake inni ne na tsaya nan bai hana zaben na yi shi bisan ka'idodi inni na bar wannan matsayin aka kawo wani aboki na PNDS tarayya shi ma ana aya mishi zargi sai dai suna so su ce mun mu bar gwamnati a je a sa gwamnati kamar yanda suke so na yan ba ruwan mu sa'ana gudanar da zabe wannan ko ka san dokan kasa gaba daya ta hana haka.
Bazum Muhammad kenan. To akan wannan batu na yawan makaman da ke rataya a wurin shi Bazum din ne za mu tashi a kashi na uku na muhawarar da shi Yusuf din ya shirya mana a tsakanin 'yan siyasa guda biyu da suka hada da Adamu Manzona ita jam'iyya mai mulki yanzu ta PNDS tarayya da kuma Habila Rabiu na jam'iyyar adawa ta MPN kishin kasa wanda ke cewa hakan fa ba za ta sabu ba.
Bayyuwa kana dan takara na jam'iyya sannan kuma a ce kai ne ministan cikin gida da ke kula da duk wasu ma'aikatu ko kuma wasu ayyuka da kayan ayyukan da hukumar zabe za ta nema wanda gwamnati za ta kama mata yi. Bayyuwa a ce kana dan takaran kuma kana ministan wannan gurin sannan kuma karshenta duk wasu kayayyaki ma da ita hukumar zabe za ta yi aiki ka hada da official ministan cikin gida a ce kai da ke dan takaran kuma kai ne kake kula da waɗannan akwatunan zabe. Wani ne ke kula da su? Ba jami'an tsaro ba? Jami'an tsaro na kasa gargashin wa suke? Gargashin ofishin ministan cikin gida suke. Duk wasu takardu da hukumar zabe za ta nema kula da su da sa'ido da inda za su shiga jami'an tsaro ke kama ma hukumar zabe jami'an tsaron da suke gargashin kulawar hukumar cikin ministan cikin gida. Ministan cikin gidan da shine kuma dan takara. Wannan hankali bai kama shi. Kuma duk inda ake so a yi adalci ba yanda za ya yarda da irin wannan tsari.
Amma ana ganin Habila ba kuma damu ma da wannan zaben ba. Saboda na daya babu wakilcin ku a hukumar zabe mai zaman kanta. Me yasa ba za ku tura wakilan ku ba a hukumar ta zabe domin ku ga yadda ake shirye-shiryen zabe?
Mu ba mu damu da zabe ne ba. Hakika mun damu da zabe tunda kaga cikin damuwar da muka yi da zabe muna cikin kawance da su. Muna cikin kawance abinda ba yi cikin kawance sun sani. Naka hoto ka ce ma wani abubuwan da kuke so ku yi nan ba daidai bane. In ana kawance irin wannan ba yi.
Wai ma za ku je ma wannan zaben?
Ina zuwa. Maganar zamu je zabe tana nan mun yi hodi cikin sanarwoyin da muka gabatar. Muddin zabe za a shin huda na gaskiya. Amma da yake ita jam'iyyar PNDS tarayya tana da wakili mai zamanta a cikin wannan committee. Abinda muke sakawa mu shirya daban daga baya abinda suke dawowa da shi su ce kuma
gashi. Amma kar ka manta Habila an kara muku wakilai a hukumar ta zabe mai zaman kanta wanda a baya kuka yi korafi akan shi duk da haka kun ba koma cikin hukumar ba.
Na gaya maka abun wani zagun kasa ne cikin shi. Mun kuma gane. Kamar duk lokacin da muke wasu batutuwa na tattaunawa tare da su muke yinsu kuma mu gane ma juna mu fahimci juna amma daga baya sai wani salo ya bullo a ce kuma ba abin da muka ajiye ba shi bane za a aiki da shi wani daban ne za a aiki da shi sun yi daya sun yi biyu sun yi uku to muka ga abin kamar ya zama renin wayo kamar an dauke mu a matsayin waɗanda ba su san ba ko abin da suke yi ne ko kuma a'a gani ake ko watakila muna bakin siyasa ba mu iya sanin duk abin da zaka iya kulla ba na makirci shi yasa muka ce to bari mu tsaya mu koma gehe guda mu yi kallon su
Adamu
ke kuka da irin
akan maganar zabe ɗan adawa sun yi korafin cewa bai kamata ba dan takararku na jam'iyyar PNDS tarayya Bazum Muhammad yana matsayin dan takara kuma har yanzu yana ci gaba da rike da yana ci gaba da rike mukamin sannan ministan cikin gida wanda ake ganin option ministan cikin gida shine ke da yuka da nama wajen shirye-shiryen zabe.
Ina tsammanin ya kamata shi Habila ko ku su ɗan adawa su ga mana a hukunci wacce doka ce wadda take bai cancanta ba dan an tsayar da shi dan takara ya zama minista. Ina son su ga mana
babu wata doka da ta hana
babu wata doka da ta faɗi wannan doka ɗaya ce radda kotun koli ta constitutional ta tsaye
kotun tsarin mulki
ta tsaye da ƴan takara tace ga ƴan takara na zaben shugaban kasa ko na zaben ƴan majalisa ko na zaben ƙananan hukumomi daga ran nan duk wanda yake da rigar minista ba ministan cikin gida ba ko ministan shara kake daga ran nan mukamin ka wannan kuduri da koti ta dauka ya cire maka wannan riga ta minista kenan wannan lokacin kuma ba a kai shi ba
wato zai ci gaba da rike ministan option national ministan cikin gida har sai bayan kotun tsarin mulki ta tantance takarar shi
muddin shugaban kasa da prime minister sun ci gaba da bashi yarda da amincewa zai ci gaba da rike mukamin shi har lokacin da kotun koli ta tsaida tace an amince da takarar shi shi dan takara ne daga ran nan kuma shikenan shi ba minister bane kenan yanzu liga malam masallaci ne ɗan adawa suke duka wannan kuma miye yake nuna tambayar da ka musu ta kamar ila wa kala ba za su yi zabi ba ba su da niyyar zuwa zabi ɗan adawa dan duk abubuwan da suka yi duk taki-takin da suka yi
shi kuka
so daga 2006
yasa kuka kira yin
wannan daga 2006 zuwa yau
na hatan kan mujin zabe kenan
shi yana nuna shedar ba su da niyyar zuwa zabi dan saboda sun tabbata da zabe in aka ce zabe faduwa za su insha Allah duk garanti da ya kamata duk tabbaci da ya kamata mu bada na shirye zabe ingantacce sarkakacce an ba su shi kamar yanda ka hodi sini an kara mutum suka a da mutum uku ne su musamman ma su ƴan MPN kishin kasa su ne suka kawo matsalar a kara yawan wakilai na ƴan siyasa na jam'iyyun siyasa kenan ka gani su ba zuwa zabe ba da suke so matsaloli ne suke nema duk matsalolin da suka jindaya an amince da su to menene hujjar su na ba su zabe ba yanzu ka gani sai suka zo yanzu sai suka hudu matsala a jam'iyyar PNDS tarayya ta tsaida dan takarar ta kuma dan takarar ta shine ministan cikin gida kenan bai cancanta bai zama ministan cikin gida tunda shine yake kula da zabe alhali ba shi bai ke kula da zabe ba
zabe
hukumar zabe mai zaman kanta ita ke kula da zabe hukumar zabe la seni etin autorite independant de tout pouvoir
amma karkamanta
an ce hukumar zabe zaman kanta take batta karkashin kowace hukuma
amma karkamanta wannan hukumar zabe da kake magana babu wakilcin ayi adawa take
wakilcin ayi adawa kamar yanda na gaya maka Malam Yusuf su ne suka ki zuwa tunda matsalolin duk da suka jindaya an yi maganin su sun ce wakilan hukumomi dukkan su ƴan jam'iyyar PNDS tarayya ne an ce musu to wakilan hukumomi an cire musu ƴancin yin zabe ba su da ƴancin in aka ce yau a cikin hukumar zabe an yi muhawara ba a samu jituwa ba za a je ƙuri'a su wa'annan wakilan hukumomi ba su da ƴancin su je ƙuri'a kenan wa'anda za su je ƙuri'a wakilan jam'iyyun siyasa da wakilan wurin hula su ne za su je ƙuri'a kenan ina matsalar take
kage sheku to da yake ana kallon takarar Bazoum Mohamed kamar ci gaban gwamnatin yanzu ta Isu Muhammadu ce shirin gaba zai ta'allaka ne akan ayyukan ci gaba ko aka san haka da ake ganin ita wannan gwamnatin ta PNDS tarayya ta Isu Muhammadu ta samu kuma za mu diddige inda ake samu kudaden gudanar da duk wannan ayyukan idan ma an yi su ba su suka ne ko kuma yaya aka samu su muna fata za ku kasance tare da mu a shirin na tafi yanzu muna godiya ga su bakin namu Adamu Manzo da Habila Rabiu da kuma musamman shi wakilin namu Yusuf Abdullahi da ya shirya mana wannan shiri kuma suka yi kuma shi daga can Yamai a madadin su duka ne Ali Mustafa Sokoto a Washington ku huta lafiya.
Madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari auna ce ke cewa a wani lafiya.
قال الله سبحانه وتعالى أستغفر وأنا أجزي به يوموانا وكأيت دبوت الأبنجي أتحم ونمو تامي البركة الله ككربي بادمي كسام دكتكين انتجو ونمو تامي رمضان آمين
Halayyar banza a Ramadana sai ku sa wata ra'ayi sassauci don Ramadan.